Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar 15 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1440 wadda ta yi daidai da ranar 20 ga watan 5 shekara ta 2019 ta miladiya. Za mu tashi majalisi na 15 a cikin majalisinmu na tafsirin Al-Qur'ani da muke yi a cikin watan Ramadan mai albarka a wannan masallaci na Al-Qur'an a wannan garin na Kano. Allah ya tsare, Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka. Yau za mu tashi suratul anbiya insha Allah. Kafin nan za mu karanta tambayoyi daidai gwargwado da aka aiko. Na farko wannan ya ce Allah ya kara malam imani, amin. Dan Allah malam ne gaskiyar maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah a lokacin da ya yi Isra'i, da kuma sahabin annabi Abdullah ibn Haram cewa wai shi ma ya ga Allah. Na ji wani malami ne yana faɗa. Na farko babu saɓani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da zuciyarsa, da idansa da basirarsa, ya gan shi a mafarki, kamar yadda ya zo a hadisin da ya zo a cikin sunan hadisin al-mala'ul a'la, cewa Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah, kuma Allah ya tambaye shi ya ce menene a kasan akan abinda wato jama'a madaukakiya suke wato suke magana a kansa. Sai Allah madaukakin sarki ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi, ya zamanto ya fada, ya gaya ma Allah, Allah ya tabbatar da shi, ya ce suna yin saɓani ne da maganganu akan al-kaffarat, da abin da yake ɗaukaka darajoji. To wannan babu saɓani tsakanin malamai. Saɓani a tsakanin shi ne a daren da aka yi Isra'i da Mi'raji, tunda abin da yake sahihi shi ne cewa an yi Isra'i da Mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ransa da jikinsa, ba da ransa kawai aka yi ba. Saboda haka ba mafarki ba ne, duk da Allah ya kira shi ru'ya, amma ru'ya ce abin da ya gani ne da idansa na zuci da kuma idansa na idansa na jikinsa. To wannan shine saɓani ya afku a kansa. Aisha radiyallahu anha ta kore, ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba. Abdullahi ibn Abbas ya tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah, kuma wannan shine abinda waɗansu malamai daga cikin ahli akan wannan saɓani nasu, malamai na ahli sunna su ma suka yi saɓani. Daga cikinsu akwai wanda yake tabbatarwa, kamar yadda Ibn Abbas ya ce, daga cikinsu akwai wanda yake korewa, daga cikinsu kuma akwai wanda yake cewa haske ya gani, kamar yadda ya zo a hadisin Abu Dharr, nurun anna ara, haske yaya zan gan shi. To waɗansu sun fassara wannan da cewa nuraniyun ara, wato haske ne wanda na gani. Saboda haka wajen shi kansa riwayar wannan suka yi saɓani a wajen tabbatarwa. Saboda haka matsala ce wadda take tunda sahabbai ba su yi ijma'i a kai ba, wanda ba abu ne wanda yake za a iya kore shi ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa Allah maɗaukakin sarki ya zamanto ya ba shi wannan darajar, kamar yadda Allah ya ba ma annabi Musa darajar jin zancensa, ya ji zancensa ba tare da wasiɗar mala'ika ba. To shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan dare ya ji zancen Allah ba tare da wasiƙa ba, kamar yadda hadisin Isra'i ya nuna. To kuma ba abun korewa ba ne Allah maɗaukakin sarki ya nuna masa, ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa a wannan dare na Mi'raji. Waɗansu suna fassara ayar Al-Qur'ani da walaqad ra'ahu nazlatan ukhra da cewar ya ga Allah bisa wannan ayar, amma wannan ayar tana magana ne akan Jibril, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibril wata marrar, wani saukar ta sa shine inda sidratil muntaha, ya gan shi a wajen magaryar tikewa. Amma a cikin Al-Qur'ani babu wata aya wadda take sarihiya da take nuna ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga ubangijinsa. Amma dangane da sahabin Annabi Abdullah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhu wanda yayi shahada, baban Jabir ibn Abdullah Al-Ansari, shi a cikin riwayar hadisin babu abin da yake nuna cewar ya ga Allah, bal abin da yazo a cikin riwayar kamar yanda yazo a cikin tarjumar tafsir Alamin Nubala shine Allah madaukakin sarki yayi magana da shi kafahan, wato ma'ana shifahan, ba tare da wasita ba, yaji maganar Allah bayan mutuwar sa, bayan yayi shahada Allah yayi magana da shi. Allah yace masa ka tambaye ni, yace ya Allah bani da wata bukata illa kamar yadda ni duniya, ka rayar da ni kamar yadda ni duniya, in sake yin yaki a tafarkinka, a sake kashe ni ne mutuwar shahada. Allah zai ce masa, Allah ya ce masa, aini na rubuta annahum ilaiha la yurja'un, cewa su mutane duk wanda ya mutu daga cikinsu ba za a mayar da su duniya ba. To babu abin da yake nuna kan cewar ya ga Allah a cikin riwayar, bar yayi zance da Allah, wanda yake kuma wannan dama ai duk maganar akan a wannan rayuwar ne. Amma wanda ya riga ya mutu bayan mutuwarsa a lahira wannan wani abu ne daban, tare da cewar babu wani abin da yake tabbatarwa shi Abdullah ibn Haram ya ga Allah. Kuma mutum ana mafarki da Allah a cikin mafarki, kamar yanda ya zo daga dayawa daga cikin magabata cewar sun yi mafarki bayan mutuwarsu, an gansu cewar sun ga ubangijinsu sun yi zance da ubangijinsu ya ce musu, ya gafarta musu saboda abu kaza. Duk waɗannan sun zo abu ne wanda yake faruwa bayan mutuwa, na wato abin da rai yake gani, ba amma a nan duniya duk wanda yake da awar cewar ya ga Allah, Allah ta'ala ya ce ma Annabi Musa lan tarani, ba za ka ganni ba, ma'ana a nan duniya, kuma ya tabbatar da cewa za a gan shi a lahira. Saɓanin dai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne mun ga saɓanin sahabbai akan wannan mas'alar. Saboda haka Allahu a'lam, Allah ne mafi sani da abin da yake shine haƙiƙa akan wannan mas'alar, ba zan iya tarjihi ba. Sannan wannan yace mutum ne ya aikata laifi, sai abin ya dame shi, sai yace daga yau in bai daina ba Allah ya sa shi a wuta. Bayan wani lokaci sai ya ci gaba, malam menene hukuncinsa? A sha ruwa lafiya. Wannan ya yi katobara, ya yi makarsa ganganci, ba a yi ma Allah haka. Ya tuba ga Allah, ya warware wannan, kuma wannan abin da ya yi rantsuwa ce, saboda haka ya yi kafarar rantsuwa, ya azumi uku akan wannan rantsuwa da ya yi, kuma lallai ya yi wannan, saboda wannan magana da ya yi wato magana ce ta munkari wadda ba ta dace ba. Yayi a kafarar rantsuwa, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rantse akan wani abu sai ya ga abin da ya fi tsoron Allah, to ya yi kafara da rantsuwarsa, ya je abin da yake ya fi tsoron Allah. Abin da yake ya fi tsoron Allah shi ne barin warware wannan rantsuwar. Saboda haka ya yi kafara, sannan ya warware wannan, ya dawwama akan tuba da neman gafara. Idan babu laifi mutum ya yi makansa alkawari, ya ce Allah na yi alkawari daga yau ba zan sake aikata wannan abin da na yi ba. To idan mutum dan halal ne, to zai rinka jin cewa alkawarin Allah ya daure shi. Amma har ya ce idan ya sake ya shiga wuta, wannan yana daga cikin wauta da rashin sani da jahilci, da lallai mutum bai kamata a bai cancance shi ba. Wane kai wane cewar in baka yi ba Allah ya saka a wuta? To kuma kana jin kan cewar rashin yinka shine Allah zai sa karka shiga wuta? Kana tsammanin rashin yinka shine Allah zai sa karka shiga wuta? Ka san watakila kana yin wani abun wanda ya fi wannan muni, ko kuma kafin ka mutu Allah ya fitine ka da yin wani abu wanda ya fi wannan muni, ya zamanto shine sanadiyar shigarka wuta? Ai wannan kamar ma wato ka nema Allah tinkaho da cewar aikinka shine zai sa ka tsira daga wuta. Tsira daga wuta da rahmar Allah ne, ba da aikinka ba ne. Saboda haka kada ka ce za ka yi wannan. Kwatankwacin wannan shine kamar yanda ya zo a cikin sunan Tirmidhi, wani daga cikin sahabbai yayi rashin lafiya sai karewa yake baya samun sauki wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarce shi sai ce wai me kake fada ni sai ce cewa nake Allah irin azabar da za ka yi min a lahira to kai min ita a nan duniya domin domin wato in je in same ka a lahira ba ni da komai duk kai min a nan duniya yace wai hak la tutiquhu yace wani yace miskini ba za ka iya ba wani kai yace salillahi alafiya roki Allah ya baka lafiya wato roki Allah ya baka aminci daga bala'i amma wane kai ka ce wai kai za ka yi gogayya da nufin Allah har ka ce wato in ukubar ce ai mata anan ka jure mata wane kai saboda haka mutum ya roki Allah al'afiya shine lafiya aminci daga masifa aminci daga abinki domin mutane biyu ne akwai wanda jarabawa Allah ya jarabce shi ko kuma wanda Allah ya bashi lafiya daga jarabawa to shine kamar yadda annabi Isa aka ruwaito yana fada a cikin muwatta yace fasallallahu al'afiya warhamu alal mubtali wato alal ladhi ubtuli wato ku roki Allah lafiya aminci daga hukuma kuma ku yi rahama ga wanda masifa ta hau kansa sannan wannan yace malam Allah ya tabbatar da mu da kai akan bin sunna har izuwa mutuwa amin malam tambaya ta shine tambaya ta ita ce dai wane ne ibnu ashur a wata kasa ya rayu sannan dan Allah malam wane ne muhammad aminu shinqiti sannan shi ma a wace kasa ya rayu wassalamu alaikum an yi tambaye ni akan ibnu ashur na faɗa muhammadu tahir ibnu ashur ya rasu a wancan karan nace ya rasu a shekara ta 1930 da wani abu kuskure ne shekara ta 1973 ne shekara ta 1973 wanda daga cikin yan uwa da yake bibiyar karatu a Bauchi da yaji wannan yayi ya turo min da sako dan yayi min matashi Allah ya saka masa da alkhairi to kuma a wannan shekarar shekara ta 1300 miladiya a shekara ta 1973 kuma a wannan shekarar shi kansa Muhammad al-Amin al-Shinqiti ya rasu shi ma Muhammad al-Amin al-Shinqiti malami ne wanda asalin sa daga Mauritania amma ya hijira ya koma Saudiya ya zauna a Madina daga baya ya koma Riyadh a lokacin aikin haji na shekara ta 1973 ya samu wato irin hayaki irin hodan nan da ake fesawa ta kashe kwayoyin cuta lokacin aikin haji an fesa da yawa ya zo a wajen kusa da inda yake sai ya sa masa tari da wani abu kamar asma wanda shine sanadiyar ajalinsa bayan aikin haji ya rasu shine ya rubuta tafsiri babba wanda yake yi tafsirin alqur'ani da alqur'ani a cikin adwa'ul bayan bai kammala shi ba amma malaminsa ai almajirinsa wanda yake mun kuma malaminmu ne Sheikh Atiya Sheikh Muhammad Atiya Salim makwabcina ne a Madina wanda muka ringa karatu wajensa sai ya kammala tafsirin shine tafsirinsa adwa'ul bayan fi idahi alqur'ani bil qur'an na'am to sannan wannan yace dan Allah ina buƙatar addu'a ina da juna biyu na wata tara amma duk lokacin da aka je scan ba a ganin baby kuma ni ina jin motsin baby to Allah madaukakin sarki ya tabbatar miki da lafiya kuma Allah ya sa abin da ke cikin cikinki shi ma ya zama to lafiyayye ya yassare miki haihuwa to sannan wannan bayan yayi addu'a Allah ya ƙara malan lafiya da tsoron Allah da nisan kwana yace dan Allah muna kira a gare ka da kai bayani akan abin da yake faruwa a arewacin kasar nan ana kashe mana yan uwa musulmi a Katsina da Zamfara da sauran jihohinmu malam muna so ku fito ku ja hankalin shugaban kasa kamar yadda wani malami a jihar Katsina yayi malam Abu Ammar har ta kai ga an kama shi dan ya faɗi gaskiya bayan a bayan nan malamin shi yayi umarni da azabu Buhari malam dakta mun san zaka iya kokarin ka dan ganin ka sauke nauyin da Allah ya dora maka a matsayin ka na jagoran al'ummar musulmi Allah ya kara malam lafiya daga masoyan shugaban kasa masu son a gyara to Allah ya kawo mana gyara ai wannan magana muna ta yi amma anan minbari mun yi ta janyo hankali muna janyo hankalin shugabanni kuma daidai gurgudu waɗanda suke samu waɗanda daga cikin malamai suke samu kebewar zama ko na shan ruwa ko na kira na buɗe baki ko na wata munasabar zama wanda shugaban kasa yana zama da limaman Abuja duk wata shida zaman da ake na farko da su yaji daɗin zaman yace duk wata shida su rinka zuwa suna wannan zama kuma sukan kai gayyata sukan janyo waɗansu daga cikin malamai dan a zo a je a zauna tare da shi kuma da yawa irin abubuwan da ake gaya masa ana ganin yana ɗaukan matakai akai mu ci gaba da yi masa addu'a da kuma yi ma jami'an tsaro addu'a kan Allah madaukakin sarki wato ya ba su ikon sauke nauyin da Allah madaukakin sarki ya dora musu hakika abin da ciwo ganin irin abin da ya faru na yanda ake yawan kashe mutane ba a jin wani bayani daga gwamnatin tarayya bayan kuma a lokacin ana cikin wannan wani mutum ɗaya wanda aka kashe shi wanda ma ake tsammanin dan ta'adda ne a Lagos yana rasuwa amma aka samu tawaga ta gwamnatin tarayya ta je ta kai ta'aziyya da gaisuwa abin yana da ciwo sai ya zamanto kan cewa kamar ba a damu da kisan kiyashi da ake ma mutane ba anan to amma duk an yi wannan magana kuma an ɗauki matakai fatan mu dai ya zamanto matakan sun dore kuma Allah madaukakin sarki ya bamu nasara shi yasa a cikin wannan wata muke yawaita addu'a ga irin wannan akan waɗannan ƴan ta'adda kan Allah madaukakin sarki ya sallada izzarsa da jabarutinsa da azabarsa akan su saboda abin da suke yi na barna barnar su ta mugusta ba waɗanda suke yi sai musulmi kuma wato azumi ma bai tsira ba tunda a cikin wannan wata mai alfarma cikin kwanaki da basu wuce ba a garin Shinkafi haka suka je suka tashi gari suka tashi ƙauyuka to ko jiya ma watan alfarmar watan azumi bai zamanto alfarma a wajensu ba kuma abin takeici wato kai ka ce an gaya musu akwai wani lada na musamman idan aka zubar da jinin musulmi a cikin azumi haka zaka ga a Afghanistan a Syria a cikin azumi sai an sa bama-bamai sai an kashe musulmi kamar suna ganin in suka yi wannan shine suka samu lada wajen Allah kai daga ji ka san masu yin wannan abin waɗanda suke yi ma da sunan jihadi da sunan addini makiya Allah ne ba jihadi bane ba addini bane to balantana kuma waɗannan wanda su dama ba su da wani abu ba wani da sunan jihadi ko da sunan addini suke yi ba da sunan barna ce a bayan ƙasa to Allah madaukakin sarki ya mana maganin mabarnata muna yin addu'a kuma mu ci gaba da yawaitawa a daidaikun mu ba wai sai an zo an ce ayi a majalisi ba ba kuma sai an zo an ce ayi a minbari ba a'a mutum tsakaninsa da Allah ka zo buɗe baki kana sujada a lokacin sallar tarawih ko lokacin nafilarka kana kai tilawarka ta alqur'ani ka zo kai sauka a lokacin ka tuna da halin da al'umman mu take ciki kai wannan addu'a domin duk wanda yayi irin wannan addu'ar Allah madaukakin sarki na farko dai addu'ar karban baci tunda addu'ar dan uwa ga dan uwansa alhali baya gani Allah yana karba sannan na biyu hanya ce ta kai kanka abinda ka roka zaka tabbatar Allah zai baka domin mala'ika yana kanka yana cewa amin wa laka mithluhu amin kai ma Allah ya baka tamkarsa wannan ya isa ya zaburar da mu kan mi ba sai an fito an nuna ba dan a ce wani baya jin tsoro ko kuma dan a ce wani an kama shi an daure shi saboda ya faɗi gaskiya wannan ba shine maksudi ba wanda yake yi tsakanin wanda yake yi dan Allah Allah ya sani wanda kuma yake yi dan a faɗa shi ma Allah ya sani sai dai bakin kokarin mu abin nan a nusantar ta dukkan hanyar da za a samu amfani maksudi ya zamanto an samu cimma manufa ko ta yaya aka yi hanyar dai in ta zamanto hanya ce shari'a ta yadda da ita to abin da ake nema kenan sannan akwai Alhaji Musa da kullun yake a sahun gaba yana fama da ciwon kafa sannan akwai uwar Umar Wada shi ma yana kwance a asibiti har farkon azumin nan ma har kuma azumin nan ma ana tare da shi anan amma yanzu ya kwanta to Allah ya ba su lafiya haka dan gidan Malam Usman shi ma wanda har yanzu kwanaki mun yi masa addu'a har yanzu jikin nasa da ya tsananta shi ma Allah ya kawo masa sauki Allah ya ba shi lafiya Allah ya yaye masa na'am na'am akwai wani an sace masa babur anan majalisin aka sace na'am da azhar a yau a wannan majalisi a wannan masallacin hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya mayar masa masu yi mana wannan ta'addanci Allah ya mana maganin su Allah ya sallada rundunonin su akan su Allah ya sallada rundunonin su akan su abinda suke nema kuma Allah madaukakin sarki kai ya sa burin su ya cika waɗanda yake kuma abin kuma Allah ya nufe su da tuba masu yin haka din sun zo sun ji wanda kuma suke cutar mutane din a cikin su Allah ya biya mutane haƙƙin su kuma wannan dan uwa Allah ya mayar masa da alheri Allah ya azurta shi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون على أتيهم من ذكر داهية قلوبهم عثر النجوى الذين ظلموا من راى الا بشر مثل وانتم ترسلون قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم
wannan sura ita ce ake ce ma suratul anbiya ita ce sura wadda take bittifak sura ce makkiya da aka saukar da ita a makka sura ta 21 a tartibin surorin alqur'ani amma sura ta 76 a tartibin saukan surori na alqur'ani kamar yadda aka ce an saukar da ita kafin wato suratul nahl wadda suratul nahl tana daga cikin surorin da suka sauka a ƙarshen zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a makka saboda haka tana daga surorin da suka sauka kenan a makka amma daga ƙarshen ta duk da yake abinda yazo daga maganar abdullahi ibn mas'ud ya nuna kan cewar tana daga cikin surori da dadu da suka dade da sauka a madina domin abdullahi ibn mas'ud an ruwaito ya ce bani isra'il wal kahf wa maryam wa taha wal anbiya wal anbiya min al itaqil awwal wa hunna min tiladi wato wadannan surori guda biyar daga suratul isra kaga ajera fiki isra da maryam da kahf da taha da al anbiya suna daga cikin dadadu na farko wato daga surori na farko da suka sauka da dadewa wa hunna min tiladi suna daga cikin arziki na wanda yake da dadde na dade da samun sa at-tilad shine arzikin da ka dade da samun sa tintini kana tare da shi ma'ana ya dade da haddace su ya haddace su tintini saboda haka wannan yana nuna wato sun da an dade da saukar da su a maka duk da yake abdullahi ibn mas'ud yana fadan wannan ne a bayan ma rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya ma almajiransa tabi'ai ya nuna dai kan cewa surori ne da dadu kuma daga nan ne aka dauki abinda yake nuna cewar wannan sura a wajen sahabbai haka ake kiranta al-anbiya suratul anbiya surar annabawa kuma idan mutum ya duba abinda surar ta kunsa ba zai mamaki ba saboda ambaton annabawa da suka zo a cikin ta an ambaci annabawa wajen 16 ko a ciki annabawa 18 annabawa annabawa 16 na'am suratul an'am ce aka ambaci annabawa 18 amma ita ta sha bamban da suratul an'am kawai an ambaci annabawan ne watilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha gashin har inda Allah ta'ala yake cewa narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyati sana aka jiro su amma a cikin suratul anbiya kowane annabi Allah ya ambace shi da wani abu ya ba da wani abu na kissarsa na tarihinsa na matsayinsa to shi yasa aka kira ta suratul anbiya surar annabawa yanda aka rinka jero su kusan rabin izifi duk akan su ake yi kusan rabin izifi na surar duk akan annabawa akan ambaton annabawa ne to surar gabaki daya ayoyi ne da aka saukar a makka ayoyinta guda 112 a mushafin ahlul kufa amma a kidayar ahlul madina da ahlul makka da ahlul sham aya 111 bambanci wajen shigar da wata ayar cikin wata ayar maqsudin surar Abisa yadda malamai suka yi ijtihadin su tunda ijtihadi ne na malamai sun fadi manufofi da surar ta kunsa masu yawan gaske amma a khulasa a takeice ita wannan surar ta zo ta tabbatar da alƙawarin Allah da yayi na tashin alkiyama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi tare da sakon tauhidi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi gaskiya ne kuma surar ta kawo dalilai akan tabbatar da gaskiyar tashin alkiyama da kuma tabbatar da kadaicin Allah jalla wa ala da dalilai waɗanda suke ba irin dalilan da su mushrikai suke nema ba bal dalilai waɗanda suke masu isa matuƙa wajen sanya mutane su imani a tsawon rayuwar ɗan adam baki ɗaya shine dalilai na hankali sannan surar ta tabbatar da ɗaukaka da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da albarkar saukar da alqur'ani gare shi da kuma nuna masa cewar annabawa da suka zo gabaninsa Allah maɗaukakin sarki ya ba su daraja ta cewar ƙarshen al'amari ƙarshen nasara ta su ce kuma Allah ya tsirar da su sun yi addu'a Allah ya amsa musu domin surar bata kunshi bayanin kiran annabawa da suka yi ma mutanensu ba bal gayar abinda take nunawa a kissoshin annabawa shine kowane annabi irin abinda Allah maɗaukakin sarki ya yi masa to kamar yanda ya yi ma waɗannan annabawa daraja to haka annabi sallallahu alaihi wasallam surar ta buɗe da darajar da Allah ya bashi ta bashi alqur'ani ta kuma ƙare da darajar da Allah ta'ala ya bashi ta cewar Allah ya aiko shi rahmatan lil alamin da cewar kamar yanda su ma annabawan nan Allah ya ɗaukaka su to shi ma Allah ya ɗaukaka shi kamar yanda Allah ya cika musu alƙawarin da ya yi musu ya tsirtar da su ya halakar da maƙiyansu to haka shi ma alƙawarin da ya masa Allah zai tsirtar da shi zai rinjayar da shi kuma waɗanda suke gaba da shi suka bijire masa su ne za su zamanto tababbi wannan shi ne kusan a taƙaice gundarin saƙon sura Allah maɗaukakin sarki ya ce iqtaraba linnasi hisabuhum وهم في غفلة معرضون wato hisabun lokacin yima mutane hisabi ya kusata matuƙa alma su suna masu bujirewa a cikin rafkanwa haka da wannan abin surar ta bude wato lokacin da za a yi wa mutane hisabi shine sakamako alhisab shine sakamakon bincike to lokacin da aka yi alƙawarin za a yi musu ya kusata kusacin lokacin hisabi wannan ya kunshi wato a cewar tashin alkiyama ya kusa domin tsawon da duniya ta yi abinda ya rage ma duniya za ta yi nan gaba ba za ta yi tsawon lokacin da yau ya wuce ba saboda haka ya kusa ta fuska ta biyu kusancinsa shine abu ne wanda yake tabbas zai zo to dukkan abinda yake ku tabbas zai zo to ya riga ya kusa mu ne muke ganin sa da nisa amma a wajen Allah a kusa yake innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba wa kullu atin qarib dukkan abin da zai zo a kusa yake wannan ba aya bace wa kullu atin qarib ba aya bace dukkan abin da zai zo a kusa yake ma'ana ta biyu na kasancewar wato hisabi ya kusa hisabin mutane ya kusa shine kowa mutuwarsa kusa take da shi kuma duk wanda ya mutu ai shikenan hisabin sa yazo man mata faqad qamat qiyamatuhu ana ruwaito shi hadisi amma hadisi ne da'ifi amma ma'anarsa sahihi yace kamar yanda waɗansu larabawan daji kauye suka zo suka ce ma annabi suka yawaita ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya yaushe za a yi tashin alkiyama yaushe za a yi tashin alkiyama to akwai wani dan saurayi dan yaro a cikin su sai yace in ya ishada fala yudrikuhu alharam hatta taquma qiyamatuhu in wannan ya rayu bai mutu ba wato in ya rayu to ba zai zama tsoho ba har sai tashin kiyama ku tazo nace musu mutanen ma'ana in dai ya rayu ya tsufa to lokacin da zai tsufa su sun riga sun mutu wanda ku duk ya mutu kiyamar sa ta tashi saboda haka kaga kenan kiyamar mu tana tare da mu kusancinta ya kai cewar baka sani ba ko kafin ka fita daga masallacin nan kiyamar ka za ta musu. Amma tare da wannan hakikar, amma mutane suna cikin gafala, suna masu bijirewa. Duk da yake yawa-yawan malaman tafsiri sun ce annas a wannan ayar ana nufin mushrikai, domin su ne wanda suke bijirewa ga sha'anin ranar lahira, suke bijirewa, suke cikin gafala, suka kauda kai daga gare ta. Al-i'rad, bijirewa, abinda ake nufi da al-i'rad wato ɗauke hankali ga barin damuwa da abu, shine wa hum fi ghaflatin mu'ridun, wato sun ɗauke hankalinsu ga barin damuwa da sha'anin ranar lahira, sun shagaltu da rafkanwa da gafala. Mecece gafala? Dukkan abin da zai ɗauki hankalin mutum daga tunani akan wani abu wanda yake muhimmi. In kuka lura ga baki ɗaya rayuwarmu kenan yanzu, duk abin da zai shagaltar da kai zai ɗauki hankalinka ga barin shagaltuwa da abin da zai sanya ka zurfin tunani da tunanin makomarka, to abin da ake yi kenan. Wasanni, yau kullum da kun san ƙwallon ƙafa, da sai an yi shekara hudu ake yin cup. To amma yanzu kusan kowace, in ma ba a yi cup ɗin da ake na duk duniya ba, akwai na league iri-iri, akwai su La Liga, akwai su wane ne Liga, su wane ne Liga, duk irin. Kullum me don su shagaltar da kai. Kullum yau daga an gama wannan, kamar yadda ake su Larabawa addauri, addauri, kullum za ka ji ana zancen addauri. Yau ga kofin wane, yau ga kofin wane. Wannan kamar bai isa ba, an san ba kowa ne bal ta zame shi ba. Akwai mata a cikin gidaje bal ba ta dame su ba. To su kuma kullum musalsal, kullum wasan Hausa, kullum ya sunan wannan na tashi matashi, ai masu kallon Larabci ne, amma na nan wanda suke kallon yan Chile din nan ga su nan dai duk su sani, da kuma yan wasan Hausa, yan India. Kullum abinda za a shagaltar da mutum, muhimmi dai a sanya ka ka zamanto mu'rid. Me al-mu'rid? Ai wanda yake hankalinsa an shagalta, an ɗauke shi gabarin shagaltuwa da abin da yake zai amfani shi. A ɗauki hankalinka, dama za ka zo kana magana, ku aikin ku kenan, kullum aka zo ana magana kirki sai ku kawo zancen mutuwa, haba ku kenan kullum mutuwa, zancen mutuwa, saboda ba wato shaitan baya so kai tunanin wannan. To wannan ayar, wannan sura ta buɗe da wannan wa'azi ne. Wannan shine hakikanin halin ɗan adam, halinmu. Duk da yake khitabin ga mushrikai ne, su ne waɗanda suka kai matuƙa wajen wannan, wanda ba sa son maganar ranar tashin alkiyama, sun bujire mata, ba sa son shagaltar da tunaninsu, su karkatar da tunaninsu zuwa ga shagaltuwa da ita. To amma yawa-yawan mutane, kowa gwargwadon taƙawarsa da imaninsa da tunawarsa da Allah, gwargwadon rashin shagaltuwarsa da sha'anin ranar lahira. Wanda duk ya kusanci Allah da Al-Qur'ani da kuma wato halartar wajen ambaton Allah, halartar majalisai na ilimi, to gwargwadon wannan, gwargwadon tunawarsa da ranar lahira da fuskantarsa ga ranar lahira, gwargwadon kauda kai daga irin wannan, kuma gwargwadon ɗauki hankalinsa ga barin wannan. Allah ta'ala ya ci gaba ya ce ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim, babu wani ambato wato da yake zuwa musu, min rabbihim daga ubangijinsu, muhdathin wanda yake mai sabon zuwa, wato mai sabon sauka, illa sama'uhu face sun saurare shi, wahum yal'abun alhali suna wasa, wato ba sa sauraron sa da gaskiya. Babu wani azzikr, anan ana nufin alqur'ani, wato babu wani abu na, babu wani sabon wahayi sauka na alqur'ani da zai sauka gare su daga ubangijinsu. A cikin wannan akwai wato nuna musu a wato rashin cancantar abin da suke yi, abin da yake zuwa mabayi daga ubangijinsu, har aka dangana shi zuwa ga ubangijinsu, ba a ce abin da ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta musu ba, sai aka ce abin da yake zuwa musu daga ubangijinsu, wanda haƙƙinsa ai su girmama shi, cewa kamar yanda suke ganin ƙimar ni'ima da take zuwa daga ubangijinsu, to haka dukkan sabon wahayi da ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam karin kulawa ce gare su daga ubangijin su amma sannan da Allah kuma yace muhdath bi ma'ana wato sabo wajen sauka wannan ba yana nufin fararre wajen kancewa alqur'ani fararre bane yana da farko a'a alqur'ani sifa ce ta Allah da ba ta da farko Allah yayi zance da alqur'ani amma saukar da shi da jiyar da shi ga mala'ika jibril da saukarwar da jibril yake da shi ga zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam da jinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake imma daga wajen jibril wa imma daga wajen Allah mubasharatan wannan abu ne wanda yake yana da farko lokaci sai lokacin yayi sannan Allah zai yi wannan amma shi zancen Allah ba shi da farko saboda haka ake cewa shi zancen Allah qadimun naw hadithul ahad nau'in sa qadimi ne da ba shi da farko amma zuwan sa daidaikun sa wannan yana da farko in lokacin yayi sai yazo kamar lokacin da Allah ya jiyar da annabi Musa zancen sa kun ga a Tsoro Sinani bayan annabi Musa ya bar shekara 10 da yayi a cikin Madian wannan lokacin a lokacin ne yaji ba wai dama can akwai zancen ba annabi Musa ne bai ji shi ba wato annabi Musa ne baya jin sa sai lokacin sannan annabi Musa ya ji shi a'a a lokacin Allah ya yi nufin ya saukar da shi ga annabi Musa to haka zalika shine ma'anar wannan ayar anan akwai magana da raddi ga mu'tazila da suka dauki ayar suka fitar da ita daga babinta amma wannan ba majalin sa bane sai a cikin zafan aqida insha Allah to Allah yace ba sa wato babu wani ambato da yake zuwa musu daga ubangijin su sabo face sun saurare shi alhali suna wasa ma'ana suna yi masa izgili suna yin izgili da shi basu dauke wato basu saurare shi irin sauraron fa'ida ba kaga an ce al-istima shine ka kasa kunne to wanda zai kasa kunne akwai wanda zai kasa kunne domin ya ji ya amfana akwai wanda yake kuma zai kasa kunne da wata manufa daban to Allah madaukakin sarki yace su sauraron su da suke na alqur'ani suna sauraro ne sauraron masu wasa wato masu izgili yace ka jima ga abin da yace to a cikin wannan duk wanda ya fuskanci alqur'ani a cikin wannan akwai gargadi da kan cewa duk wanda zai fuskanci alqur'ani da ganin yana so wato yayi izgili da shi ko yana so ya ga tufka da warwara ko yana so ya ga abinda zai soki alqur'ani da shi to ba zai samu shiriya a cikin sa ba domin wannan al-istima' din ba zai amfane su ba ba zai zamanto zikir ne ya zo masa daga ubangijin sa wanda yake zai sanya masa haske a cikin zuciyarsa ba Allah ya ci gaba da sifanta halin su yayin da suke jin alqur'ani din yace lahiyatan qulubuhum zukatan su suna wato masu gafala masu rafkanwa ai wato sun rafkana gabarin zurfin tunani a cikin ma'anoninsa wato ba sa tadabburi wanda ku zai ji alqur'ani ba tare da yayi tadabburi ba to ba zai ga abinda Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin sa na ayoyi ba dan haka kamar yanda Shehu Abdullahi yake cewa Shehu Abdullahi dan fodiyo a wajen tafsirin wannan ayar yace fayan bari laka ayyuhal mu'min ya kamata gare ka ya kai wannan mumini almuti'u mai bin Allah an tukhalifahum kai ka saba ma waɗannan mushrikai masu jin alqur'ani suna wato wargi suna wasa kuma suna masu rashin tunani yaya za kai yace bi ish'ari qalbika mahabata rabbik ka jiyar da zuciyarka kurjinin ubangijinka alladhi ilayhi matabuka wanda gare shi ne makomarka take wa qad anar tihalu kuma lokacin ka tattara naka ka tafka koma wajen sa ya riga yayi shine maksudin wannan ayar wato kai mumini ka tattara hankalinka waje daya ka karkatar da zuciyarka ya zuwa ga wato sanad motsar da zuciyar ka rinka ganin kurjinin Allah kuma ka saurari zancensa kada ka saba musu akan su abinda suke yi na wauta da izgili da kuma rashin tunani a cikin alqur'ani wanda ka kuma sani kan cewar ubangijin nan naka da ya saukar maka da wannan littafin haduwa za ka yi da shi kuma lokacin haduwa da shi ya kusa baka san lokacin da zai zo ba yanzu musamman ma a cikin yanayi irin wannan yanda muke ganin yaduwar mutuwar bagata mutuwar ba tsammani wani ba mutuwar bace amma kanin mutuwar ce yana zaune kawai ya fadi in ya fadi din nan shikenan babu sauran wani abu ba magana ba ji wani ma ko ganin babu wani kuma ga ganin amma ba zai iya cewa komai ba wani wannan halin ya farfado bayansa wani kuma wannan halin ya saji da mutuwarsa kuma wannan muna ganin sa yau da gobe kullun yana yau kullun sai ka ji an sami irin wannan halin to wannan ya kamata mumini mai bin ubangijinsa ya makansa fada wato ya lura da irin yadda Allah madaukakin sarki ya bada labarin waɗannan waɗanda suke wannan mummunan mu'amala da alqur'ani kan kai kuma ka saba musu to sannan Allah ta'ala yace wa asarrun najwa wa asarrun najwal ladina zalamu waɗanda suka yi zalunci sun yi asirin wato sun asirta gani a tsakaninsu wato sun yi magana ta sirri a tsakaninsu a asirce suwa ne waɗanda suka yi wannan sirrin alladhina zalamu azzalimai masu cutar kansu wato shine sun kebe suna magana akan abin da za su faɗa kan alqur'ani suka ce hal hadha illa basharun mithlukum wannan fa shin wa menene shi wani abu menene shi face wato mutum kamar ku wato bai zama to ba fa face mutum kamar ku afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun to yanzu za ku zai kema za ku je ku karbi sihiri ne za ku je ku karbi sihiri alhali kuna gani da idanunku kan cewa kafi ake muku wannan ishara ne ga waɗanda wato irin taro da su mushrikai suke yi da waɗanda suke ganin alamun gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam su bayyana daga gare su in ma baki da suke zuwa makka lokacin da yake lokacin hajji makka shine matattarar kabilun larabawa da suke zuwa lokacin aikin hajji to kuma kowace kabila idan suka zo sun san a makka labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai buye ga baki ba to sun san kuma bakin nan da suka zo za su dauki bayani su kai ma mutanen su saboda haka suna da bukatar su dauki matsayi akan me za su faɗa ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam to idan suka samu musamman waɗanda suka ga hankalinsu ya soma karkata wajen sauraron karatun sauraron alqur'ani in suka saurara su in sun yi sauraro sauraron tadabburi suke ce a'a wannan maganar kuwa da ni tai kama to dan su dauki hankalinsu daga wannan tunanin sai su je su hadu da su su ce ku zo mu zauna ku zo mu sirri al'amarin bayan da kuke tsammani bane sihiri ne fa yanzu da hankalinku da hankalinku za ku je ku karbi sihiri alhali kuna gani da idanunku sihiri ne fa ba wani abu ba to kaga Allah sai ya kira su alladhina zalamu sun cuci kansu domin maimakon su zamanto masu kiraye zuwa ga gaskiya sun zamanto masu kiraye zuwa ga barna sun zamanto waɗanda za su ɗauki nauyinsu da kuma daga cikin nauyin waɗanda suke ɓatar da su ba da ilimi ba ranar alkiyama kuma a tambaye su akan abin da suke da abin da suke na ɓatar da waɗancan sun cuci waɗannan waɗanda suke gab da karɓar gaskiya amma suka cuce su yayin da su waɗannan suka yadda suka zauna suka yi sirri tare da su shi yasa wanda ya bi mutane akan ɓata har suka same shi suka ribace shi aka ja shi ɗaka aka ƙulle shi aka laƙana masa sharri kuma ya bi shi ma ya zamanto azzalimi domin Allah ya bashi hankali ya bashi tunani to Allah madaukakin sarki ya tona musu asiri tunda ka san gani ai ba wanda ya sani ko ba wanda ya san an yi musamman dai daga cikin ƴan adam in ba Allah ne ya tona asiri ba to yayin da suka kebe suna wannan sirrin ga abin da suke faɗa afata atuna sihra wa antum tubsirun sai Allah ya ce qala rabbi ya'lamu alqawla fis sama'i wal ard wa huwa as-sami'u al-alim qala sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace ubangijina ya san magana a cikin sama da a cikin ƙasa kuma shine mai ji shine mai gani haka take a qira'ar hafs shi kadai amma sauran jumhurul qurra suka karanta ta qur rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard ce ne musu ubangiji na shine ya san magana a sama da kasa to a qira'ar hab wato har an gaya masa har ya fada har Allah yana bada labari wannan shine raddi da Allah yayi ga wato sirrin najawa sirrin gani da suke yi sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam gaya musu cewa Allah ya san magana a sama da kasa saboda haka dan kun boye kuna gani kuna kulle kulle wannan Allah madaukakin sarki ya sani to yayin da ya fada musu ga abin da ake fada sai zamanto wannan ya isa matuƙa wajen zamanto wata aya akan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake zuwa masa wahayi ne daga Allah Allah ya ce bal qalu abghatu ahlami bari ba ma
qalu abghatu ahlami bal iftarahu bal huwa sha'irun aya wal ya'tina bi ayatin kama ursila al awwalun ma أجعلنا هجبة لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ورزقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين إليكم كتابا
Allah ya ce bal qalu abghathu ahlami bari dai ba ma wai a cewar sun ce a je ma sihiri ba a'a bari cewa suka yi abghathu ahlami wannan cudan wato cudanyen mafarkai ne wato rudamin mafarkai ne wato wai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gani mafarka mafarkai yake gani waɗanda suke marasa ma'ana dan al-abghat shine ka tattaro yayi ka har hada su ka daure da igiya da yayi da bawo da ice duk ka tattaro su wato mafarkin da bashi da ma'ana shine kawai yake ganin waɗansu abubuwa marasa ma'ana a mafarki shine yake zuwa yana gaya muku baliftarahu kai kirkirar sa ma yayi bal huwa sha'ir kai shi ba wani abu bane illa mawaki falyatina bi aya in haka ne abin da yazo da shi da gaske ne daga Allah ne to yazo mana da aya mana kama ursila al-awwalun kamar yanda aka aiko na farko sune annabawan farko da suka zo da ayoyi kamar sandan annabi Musa kamar warkar da marasa lafiya da tayar da mamata daga mutuwa da naqatu salih taguwar annabi salih da irin wannan wanda annabawan farko suka zo da shi shi ma yazo mana da wannan mana Allah yace ma amanat qablahum min qarya ai gabaninsu babu wata alƙarya a halaknaha da muka halakar da ita da ta yi imani domin sun nemi ayat ta zo da ta zo ba su yi imani ba muka halakar da su to su waɗannan in ayat ta zo imanin za su yi waɗanda suke gabaninsu ba su yi imani ba da har muka halakar da su afahum yu'minun to su masu yin imani ne to sai Allah ta'ala ya ce wato wa ma arsalna qablaka illa rijalan to ka sani ya rasulullah ka gaya musu wa ma arsalna qablaka wato wannan wato raddi ne akan abinda za su faɗa a nan gaba da suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi wa asarrun najwal ladina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum da suka yi wannan sirrin suke cewa ai shi ba kowa bane face mutum kamar ku to sai Allah ya yi musu raddi a nan da cewa wa ma arsalna qablaka illa rijalan ba mu aiko gabaninka ba face mazaje yuha nuhi ilaihim da muke yin wahayi zuwa gare su a qira'ar hamza da fisa'i kuma yuha a qira'ar shihab da hamza da kisa'i shine nuhi ilayhim al jumhur kuma yuha ilayhim da ake yin wahayi zuwa gare su fas'alu ahla dhikr dan haka ku tambayi ma abuta littafi akan manzannin da suka zo in kuntum la ta'lamun in ku kun kasance ba ku sani ba Allah ta'ala yace wato dan kai mutun ne kamar su to ai dama waɗanda Allah yake aikowa gabaninka da suka ce a kawo musu suka ce a zo da aya irin tasu to ai su ma mutane ne saboda haka idan sun yi imani da waɗancan akan cewar sun zo da aya tare da cewa mutane ne to kai ma su yi imani da kai mana tunda kai ma mutum ne idan kuma suka ce ba za su yi imani da kai ba sai ka zamanto mala'ika da har suke cewa wannan ba wani bane illa mutum kamar ku to bai kamata su yi hujja da cewa a zo musu da aya irin ayar annabawa da suka zo daga farko ba to sannan Allah ya ce yayi umarni fas'alu ahla dhikr kun ga wannan akan tambayar waɗanda suke ƙaryatawa ne Allah sai ya ce fas'alu ahla dhikr ku tambayi ma'abuta ambato ai ma'abuta ilimi an kirawo waɗanda Allah ya ba su littafi gabanin al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahlu dhikr ma'abuta ilimi wato ma'abuta sanin littafi wanda ya nuna adh-dhikr yana nufin dukkan littafin da Allah ya saukar da shi daga sama kuma wannan tabbatar da matsayin ahlul kitab ne shi yasa kun ga ahlul kitab yahudu da nasara aka ce musulmi su zauna tare da su saboda kasancewar su da cigaban su a cikin addinin su na kirista yana daga cikin ayoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ko yaushe suka musulunta wannan zai dada ƙara tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam to sune ahlul dhikr da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa ya gaya musu su tambayi ma abuta ilimi in su ba su sani ba wato da labarin annabawan da suka gabata kuma wannan ayar ta kunshi cewar dukkan abinda mutum bai sani ba to ya tambayi masana asali ce akan mayar da al'amari ya zuwa ga ahlul ilm ga tambayar ma abuta ilimi ma'abuta ilimi suna rike da amanar Allah dan haka wanda bai sani ba hanyarsa ta sani ya tambayi malamai kada yayi abu da ka kuma shi yasa idan mutum yayi tambaya aka bashi fatawa sai daga baya ta bayyana wannan fatawar kuskure ce to wannan abin da yayi ba za a ce yayi ba daidai ba dan yayi abin da Allah ya ce masa ya tambaya an bashi fatawa amma in kawai da kansa ne yayi tunani ba tare da ya nemi sani ba da kansa yayi to wannan to nuwallihi ma tawalla sai a jibinta masa abin da ya jibinta ma kansa idan daga baya ya gano kuskure ne to idan dukiya ce ya ci wannan dukiyar da ya ci bata halatta ba in sallah ce yayi bisa kudin sallah ce yayi ba tare da an yi masa fatawa ba kawai haka yayi tunani yayi to duk sai ya rama waɗannan salloli shi yasa wato ake son dukkan wani abu in ya shigar ma mutum duhu ya zamanto yayi fatawa haka zalika ko da kuma wato ahlul dhikr kowanne irin fanni akwai ahlul dhikr dinsa akwai ma abuta saninsa yanzu kamar ka je gari wanda yake baka san garin ba komai girmanka a cikin sani na ilimi kuma baka da sanin ilimin yadda zaka gano jihar kibla sai ka samu mutum wanda yake gaba garin mutane amma ka san musulmi ne kace mallam ina kibla take ko kaje hotel kaga wani dan hotel mai shara ga ka kai malami ne fa ma'addacin alqur'ani amma baka san inda ka shiga daki a dakin ka baka san inda za ka kalla kibla ba kuma kaga shi musulmi ne sai ka ce ina ne kibla ina ake kallo sai ya gaya maka dole kai aiki da shi shine ahlul dhikr anan kuma abinda Allah ya ce maka kenan amma in baka tambaye shi ba kaje kai tunani kan cewa kai dai kana ganin wata kila ga nan kibla ko baka san alama ba kana tashi sai ka kan cewa yamma ka kalla to ne ya zakai da wannan sallar taka idan kai tafrid in baka yi bakin kokarin ka gaba kai ijtihadi kai amfani da alamomi ko compass ko wata alama kawai kai ne haka da ka to sai ka rama sallah in ka gano kuskure ne amma in kai bakin kokarin ka kai ya bayyana kai kuskure kai abin da Allah ya gaya maka to haka wannan ita ce ayar da take asali akan wato komawa ya zuwa ga ahlul ilm haka dalika wannan ayar tana daga cikin ita ma ita dalili ce akan cewar babu mata a cikin annabawa babu mata a cikin wanda Allah ya aiko tunda Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim ko yuha ilaihim saboda ka wanda ake ma wahayi da sakon Allah rijal ne maza ne ba mata ba a sabanin su Ibn Hazm ko da yake sai Ibn Hazm suka ce ai arsalna aka ce ai da sai su ce to ai ma bamu ce akwai mata mursala ba manzo amma sai ya ce wai akwai annabiya to ai a cikin yuha ilaihim ko nuhi ilaihim wahayin da ake yi da annabcin shine Allah ya kebance shi ga maza saboda haka annabcin ne babu mata a ciki to sannan Allah ta'ala ya ce wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am kuma bamu sanya su ba wato jikuna la ya'kuluna ta'am ba sa cin abinci jiki wanda yake ba shi da rai baya cin abinci wa domin mayar da su wata halitta daban ba mutane ba wanda ba sa cin abinci wa ma kanu khalidin kuma ba su kasance masu dawwama ba a cikin duniya wannan domin ai raddi ga itikadin da cewa su kafirai suna so su ga manzo ya zamanto daban ba mutum kamar su ba Allah ta'ala yace wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at'am wa yamshuna fil aswaq bamu aiko ba gabanin ka daga wanda daga cikin manzani face suna cin abinci kuma suna tafiya a cikin kasuwa mutane ne wanda yake suna da sifa ta mutane ba sifar mala'iku ba ba sa dawwama ba kamar mala'iku ba wanda ba sa mutuwa har sai lokacin tashin alkiyama ba haka bane su annabawa ne waɗanda suke suna cin abinci kuma suna rayuwa a nan duniya kuma ajali ya zo su mutu thumma sadaqnahumul wa'd sannan muka gaskata musu alƙawarinmu fa anjaynahum sai muka tsirtar da su wa man nasha'u da waɗanda muka so daga waɗanda suka gaskata su wa ahlaknal musrifin kuma muka halakar da waɗanda suke mabarnata masu wuce iyaka a cikin kafirci da saban Allah wajen ƙaryata manzannin Allah to sannan Allah yake laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum wallahi mun rantsi Allah ya rantsi yake na rantsi lallai mun saukar da littafi gare ku wanda a cikin sa akwai daukakar ku afala taqilun dan haka dan me ba za ku hankalta ba ku yi imani kuma alqur'anin nan haka ya zamanto shine daukaka ga al'ummar anu kuma ya tozarta waɗansu da shi to wannan shine daga cikin gundarin sakon sura alqur'ani Allah ya bama annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa a matsayin aya ya isa a matsayin hujja ya isa a dalilin daukaka kuma shine dalilin tsirar annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa Allah ka sanya shi ya zamanto tsira a gare mu sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك